当我妈婆成为奇迹把戏上演了当爷的当我那当爷的把我读把家的娃
masu sauraro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma, tare da ni yanzu haka akwai Ibrahim Kantama dan jarida a gidan talabijin na Tambara TV mai zaman kansa da kuma Hamisu Abdullahi dan jarida a gidan talabijin Bonfere mai zaman kansa shugaban Web TV muryar Niger. Barkaku da zuwa malamai.
Yauwa, sun barka ka da Allah.
To labari na farko da zamu zanta a kansa a wannan mako shine cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun hana masu amalanken ciyawa da itacen girki shiga birnin Yamai a ci gaba da karfafa matakan tsaro a bisa la'akari da halin da ake ciki a kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali, inda a bayan nan yan ta'adda suka kai wani farmaki a Bamako kuma an yi nasarar dakile makamancin wannan hari a birnin Ouagadougou. Hamisu, bari mu fara da kai, shin me zaka ce game da wannan mataki, wannan sabon roka?
Wannan mataki dai muna kallon shi abinda ake ce ma mai daki shi san inda yake mai yoyo. Idan aka dauko maganar tsaro, abu ne da ya shafi gwamnati da jami'an tsaro wanda suke kula da shi. To su za su iya gane lalle ga irin abubuwan da muke fama da su, ga inda matsaloli suke shigo mana, sannan ga abin da ke mana barazana, da haka dole su dauki matakai dangane da abun. To za iya cewa waɗannan masu amalankin ko tarkuna suna shigowa a cikin birnin nan kusan a kowane lokaci suna hita. Idan jami'an tsaro su lura za iya amfani da su ko kuma wannan hanyar a shigo da waɗansu makamai, mataki ne wanda za a yi na'am da shi, za a ce abu daidai ne, zai iya yaƙi da ababen da 'yan ƙasa suka daɗe suna son wato su samu tsaro a cikin ƙasar.
Kana ganin kenan matakin yayi daidai ko?
Matakin yayi daidai saboda zai taimaka ma su jami'an tsaron wurin kokarin gane shiga da fice, suwa suke shigowa, wake hita. Saboda in aka ce a da antarwa ne ciya a ni kaya ne ni kawo, ciyawa ce ni kawo, itace ne ni kawo. Alhali a cikin su masu waccan manufar za su iya laɓewa da wannan, su ma su shiga wannan. Kuma za mu cewa sojoji su ƙara ƙaimi akan irin waɗannan matakan.
Ibrahim, kai ya kai kake wace irin fasara kake yi wa shi wannan mataki, kana ganin lalle yana da fa'ida?
To gaskiya ta gamu ta rabu. Menene ta gamu ta rabu? Lalle in anka ce magana tsaro ta ƙasa, to dole ne a maida hankali a kanta domin tsare al'umma da dukiyoyinsu. Amma kuma in anka duba wani bangare, gwamnati ya dan yi dauki dokar da ƙarfi. Menene daukan dokar da ƙarfi? Su ma masu aikin ciyawa nan sana'a ce suke da ita ne suke ci da iyalansu. Ba a yi la'akari da wannan aikin ba, kai tsaye ne aka dauki doka akai. Mu ba wai muna goyen bayan a bar su shigo bane. To amma shi da aka hana shi ya shigo, yaya zai iya ci abinci kenan? Wannan duba wannan tambaya ce da ba ba da amsa ta bayan.
Kamar ana cewa matakin a ɗaya gefe yana hangen kafa wasu cibiyoyi a kewayen birnin Yamai, inda nan ne za su koma kasuwannin ciyawa da itacen girki.
Yawwa, inda hukumar har tana ɗaukan wannan doka, sai ta yi wannan kasuwar ta masu ciyawa da itacen girki da komi da komi ba sa shigowa cikin gari, da kowa ya taso can zai ji. To kai tsaye da ta yi wannan kasuwar tana iya ɗaukan hannu wannan doka a hannu. Amma haka katsam, akwai wanda duk ranar duniya kamar kwana biyu zuwa uku sai ya shigo birnin Yamai da ciyawa ko da ice ya saida ya je ciyar da iyalin shi. To sai aka ce daga yau karka ƙara sayarwa. Ba a bashi wata hanyar da zai yi zai bi ba ya samu abin da zai ci. Shin nan ma wani ƙari ne na dunguza mutum ya je ya aikin asha? Ni shi na gani ba wai ina ƙalubalance su bane akan hanawar, amma hanyoyin da ya kamata abu na a hana su ne ba su dace ba. In aka yi kasuwar a bakin gari can gefen gari kafin a shigo, sun sai a ce to kowa duk wanda ya zo da ciyawar shi kar ya kuskure ya shigo gari, ya tsaya ga kasuwa can da aka ware saboda su, kar mutum ya shigo cikin gari. Duk wanda aka gan shi a cikin gari yanzu kam ya taka doka, sai a hukunta shi, amma ba a baka wuri ba kuma a ce karka zamana, kaga akwai matsala.
Damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida in sanyi bazara da ra'aniya.
To barkamu da sake dawowa a cikin wannan shiri na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labari na biyu da zamu fayyace shirin na yau shine cewa malaman makaranta wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin su daban-daban sun buƙaci hukumomi na jamhuriyar Niger su farka daga barci dangane da wasu jerin buƙatu da suka dade suna buƙatar ganin an shafe musu hawaye akai. Kuma wannan na wakana a wani lokacin da ake shirye-shiryen komawa kan aji a ƙarshen watan na Oktoba, wanda ma ana ganin a bana an yi jinkiri saboda dalilai masu nasaba da ambaliyar ruwa. Shin Hamisu, ya kake ganin wannan sabon al'amari da za a iya cewa ko kuma wannan kikika da ke shirin tashi a tsakanin malaman makaranta a karkashin inuwar kungiya ko gamayyar da suka kira Dynamic da a ɗaya gefe gwamnati?
Wato dai tun da dadewa abu ɗaya ake ta yi a ƙasar nan, kullum sai malamin ko makaranta ya koka da cewa ba a biya mai bukata kaza, ko ana fama da matsala kaza, ko ba a biya albashin shi ba, an kasa samun shin suwa za su magance wannan matsala. Da aka zo aka juyin mulki, lalle malaman makarantun sun dan tsagaita wuta ganin lura da irin halin da ake ciki, wanda sun sha fadi a cikin sanarwoyi da yawa ma su da kansu. Suka dan jira ita gwamnatin ta dan wartsake ta zamu da kyau, ta ƙara gane ina ta nufa don ta tallafi ɓangaren fannin ilimin. Sai gashi yanzu kwatsam sun hito sun yi taron manema labarai, sun hido sanarwa da kiraye-kiraye da koke-koken da suke da shi. To abinda muke cewa lalle abu ne mai kyau su hito su gwada irin abin da suke ciki, don ita gwamnatin ta ji kukansu a ɗauki mataki, saboda malaman makaranta su ne iyaye na farko, ko kuma su ne suke gina al'umma, saboda duk wanda ya zama wani abu yake shugabanci ta dalilin malaman makaranta ne. Da haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce ita gwamnatin ta wannan sojojin ta kula da su malaman makarantar, ta saurari irin ababen da suke korafi a kai, saboda kar a je ɗan makaranta su koma makaranta yau karatu gobe ba karatu, saboda su ba a biya musu haƙƙinsu ba, kuma sai da ruwan ciki ake iya jan ruwan cikin rijiya. Kenan abinda muke cewa ita gwamnati ta zauna da su malaman, ta ji menene matsalolinsu, ta ina za a bi kuma a gyara, saboda inda za a sake gina ƙasar ana da buƙatar ma'ilmanta. To in ana ku buƙatar ma'ilmanta, dole sai masu ba da ilimin an ba su kayan aiki, an kula da su, an sa su cikin abin da ake cema condition.
Ibrahim, abinda malaman nan suka ce sun fi buƙatar ganin an gaggauta magance ko kuma matsalolin da suke ganin ya kamata a gaggauta magance musu shine cewa suna buƙatar daga cikin malaman kwantaragi a mai da su ma'aikata na dindindin, sannan akwai wasu kudaden allowance da suka ce idan aka yi haka akan ba duka ma'aikata na fannoni daban-daban, amma su malamai ana jan kafa wajen a ba su wannan abin da suke ganin haƙƙi ne da dokokin ƙasa suka yi tanadi. Shin me kake ganin zai iya biyo bayan wannan al'amari?
Malam Sule, ai ina gani wannan ƙungiyoyi na ƙwadago wanda ɓangaren harkar karantarwa sun yi ma babbar hikima zance. Menene hikimarsu? Sai da suka bari lokacin komawa makaranta yayi suka huddo ma gwamnati wannan sanarwa ko kuma jin kunne ko kuma a tilasta mishi ma, saboda sun gani lokacin da aka yi juyin mulki kamar yadda ɗan'uwana ya ce, haka nan ne kowa yayi bakin kokarin shi na kawo tashi gudunmuwa domin a gani ƙasar ta fita daga cikin wannan ƙangi. Kuma malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗannan, tunda aka yi wannan juyin mulki tunda suka shiga lakon sun tsaya, kuma aka samu sakamakon karatu mai kyau a ƙarshen shekara. To yanzu akwai ƙungiyoyi, akwai wasu ma'aikatu daban-daban wanda ba na karantarwa ba, sun yi koke-koke kuma duka gwamnati ya shahe musu hawaye, su ba su taɓa yi ba, sai yanzu da suka zaɓi daidai lokacin da gashi gobe za a je. To amma ga namu kuka, abu guda ne ya kamata gwamnati ta yi, ta tuna da ƙoƙarin da su suka yi, sun ba da kai da fata a karantarwar karatun da shekara ta wuce, kuma aka samu kyakkyawan sakamako. To wannan karo har da suka kawo suka yi wannan tagwaman jaki, ba a ce duka gaba ɗaya abin da suka zo da shi sai an biya ba, a'a, amma dai ko da kashi 80 ne cikin 100 ɗan kwantaragin nan da suke kuka a kansu na sa su aiki dindindin shekara 15 16 suna kwantaragi dan ya zo ya ce to yau da Allah ni ma a rubuta ni a wannan girgamkin babba ina lahin shi.
To amma kana ganin ita gwamnati tana da kudaden da za ta dauki nauyin duka waɗannan abubuwa?
Gwamnati kware ko ai Niger ba talaka bace. Niger tana iya daukan ai shekarar da an kai wannan shekara guda da muka yi cikin wanda kowace kasashe ba su tallafa suka juya mana baya. A nan kasar ake samun kuɗi ake biyan ma'aikata har da ma'aikata da aka tattaro bayan kudeta za a iya cewa na wucin gadi da suka shiga cikin wannan gwamnatin. Ai duk biyan su ake. Shi malamin makaranta inda za a bi gaskiya a duniya in za a fara biyan ma'aikata to shi malamin makaranta shine na farko safin gaba da ya kamata a ci.
To Badala, nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a jamhuriyar Nijar a mako mai shirin karewa. A madadin bakinmu na yau Ibrahim Kantama da Hamisu Abdullahi, ni Sule Mumuni Barma da duka abokai ake na sashen Hausa ke ce da ku sai wani shikon. Assalamu alaikum.
Sango ma ko cin mutunci ba ki tauyin dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba.